أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد، صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجرنا من النار. Bayan haka, ɗan uwa musulmi da muke tare a cikin wannan masallaci mai albarka insha Allah, da ma waɗanda watakila suke sauraron muryoyinmu daga nesa, muna isar da sabon gaisuwa ta addinin musulunci, sabon gaisuwa ta ƴan aljanna. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya sa muka kasance a rayu a wannan safiya ta Asabar, wacce take yau 15/25, yau 25 ga lissafin Ramadan, hijirar kiyayyar halitta farin jakada. Annabin Allah, annabin rahma, manzon Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, daga Makka zuwa Madina, yau shekara 1447 wanda yake daidai da yau 14 ga lissafin Maris a kalandar ƴan albashi shekara ta 2026. Kuma kamar da muka saba, muka yi tadabburin ma'anonin ayoyin Alƙur'ani a daidai irin wannan lokaci na bayan sallar asubahi. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ba mu yi kuma karanta daidai, fassara daidai, da kuma yin aiki da daidai ɗin har zuwa lokacin da numfashinmu zai kare. Za mu shiga cikin karatu kamar da muka saba kai tsaye. Allah madaukakin sarki sai ya ce: sarki yace ya khassu bi rahmatihi man yasha, Allah shi yake zaba, yana kebancewa da rahmansa ga wanda ya dama. Wannan karin bayani ne akan ayoyi da muka tsaya akan su jiya, da Allah madaukakin sarki yace: wa qala qa'ifatun min ahli alkitabi aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar wa kfuru akirahu la'allakum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Wannan shakiyanci ne irin nasu, ta yadda suna hasada da ganin kyashi cewa an ba da annabta wa Larabawa, kuma Larabawa ma wanda suka yi shuhura da rashin iya rubutu da karatu, wato ummiyai. Don haka sai ya zama suna ganin cewa bai kamata ma su yi imani ba, hasali ma sauran mutanen da suka yi imani kamata su dawo su koma addininsu na maguzanci, in ma dai ba za su bi Yahudancin ba su koma suna aikin shiririta, ko kuma alal aqalli a ce a dan jawo mutane da su biyo su, su burus ya cika kenan. Shine Allah madaukakin sarki yace: to ai mantawa saka yi, Allah shine mai bayarwa a wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Kuma wannan tana daidai da amsa da Allah madaukakin sarki ya bayyana su kansu Qurayshawa da suke ce: laula unzila hadhal qur'an ala rajulin min alqaryatayn azim. Me yasa ba za su saukar da wannan alƙur'anin ba a wato wani mutum babba wanda bai taso ba cikin Maraici, a cikin Makka ko kuma Ta'if, don haka Allah madaukakin sarki ya ce rahum yaqsimuna rahmat rabbik shin sune masu fasalin rahma ar-rahma rahmatuna an-nubuwa shin sune masu yin fasalin nubuwa annabta su bai wanda suka ga dama Allah ce ina ba ma annabta ba abincin bakin su ba kudin da zasu sa aljihun su ma nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya mu ne muke musu budget mu muke musu mu ne muke mu muke raba musu mu muke yin fasali mu muke musu kasafi na duk abin da ya kamata su ci ko su sha ko su kashi nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum in an ce ma'ish ana nufin rayuwa complete rayuwanka Allah ne yake maka fasali me zaka samu babu wanda yasan me zaka samu an ji ba babu ran da ta san me zata tsinta ko zata samu ko wani riba zata ci ayo yar ka dan kasuwa da yaran larabci rai mace ce wurin larabawa rai mace ne shi yasa alqur'ani yake bayyana rai da sunan mace ya ayyatu han nafsi mutma'inna irji'i ila rabbiki wace ba irji'i ila rabbika aiwa dan haka babu ran da yasan menene zai samu gobe da hasu muke magana babu ran da yasan wace riba zai samu a gobe ko kuma a yau in an ji mun yana kasuwanci me zai samu riba zai ci ko fado wannan duka na Allah ne to dan haka fasalin abin da zasu ci asara da zasu yi riba da zasu samu zasu ci abinci yau wadace su ko gobe zasu samu abinci da zasu ci wannan duka fasalin sa ba a hannun me yake Allah ya ce to ba ma ba da annabta ba hatta ci makansu a hannun me yake nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati mu ne muka dauka kasashin su ya zama wani yafi wani domin Allah ya sanya a samu masu bukata a wurinka ta yadda ginin kai rushe ba za ka iya ba sai ka nemo maki yanzu ya maka wannan aikin gini din gidan masan gidanka ya cika ba za ka iya shiwa ba sai ka nemo mai aikin ya sa idan gonarka ta yi ciyawa ga ya banya ta yi kyau a ciki sai dai kuma ciyawa da neman ta kwace gonar dole za ka nemo yan barema su kuma abincin su a hannunka yake ta hanyar wannan barema da idan bakkar lafiya fa dole za ka ce wurin likita ya duba kai ba ka magani ka biya shi kudin dubiya ma'ana duba kai da yadda sauransu idan ka sayo sabon yadi za ka je ka nemi tela ku daidaita da shi ka biya shi haka sauran abubuwa na abincin gida za ka je wurin harkomi da makamantansu ko kuma masu kayan gwari domin ka sayo wa kanka kayan cefa ne kowa yana bukatar dan uwansa shi mai kayan sayarwa yana bukatar ka kai a matsayin mai kudin da za ka zo ka saya kai kuma mai kudin sayan abu kudin ba zai maka maganin bukatunka ba sai ka je ka wurin masu sayar da abubuwan da gidanka suke bukata ko kai kanka kake bukata kafin haka ya zama maka daidai shi ne bi ma'ana wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakiza ba'dahum ba'dan sakriya Allah ya yi haka ne saboda bangare daga bangare wani yake daukan dan uwansa matsayin lebura kaga komai kudinka zaka nemi wanda zai duba lafiyarka idan rikici ya hado ku zaka nemi wanda zai tsaya maka a matsayin lawyer misali idan shi manomi ne yana bukatar wanda zai sa masa taki wanda zai yi masa huda in bashi da kayan yin huda dan haka kowa yana da bukatar da dan uwansa kuma wannan fasali ne irin na Allah madaukakin sarki shi yasa sai ya zama annabta ma bai barta karasu ba shi yake zaba ya kebance wanda ya ga dama ya bashi annabta yaqtasu bi rahmatihi man yasha yana kebewa ga wanda ya ga dama ya bashi annabta wallahu zu fadlil azim kuma Allah ma abocin falala ne mai girman gaske dan haka idan mun duba a tsarin rabo ko da na arziki ne an samu wasu daga cikin sahabban manzon Allah takanas suka je suka koka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina saboda su mutane ne masu suciyar yiwa addinin Allah hidima mutane ne masu farar aniya akan ciyar da addinin Allah gaba sai ya zama an waye gari suna ganin cewa a cikin su akwai wanda za su tsere musu kuma da musu dafiyar su kenan so yake a ce duk abin da yake suna kunnan doki da sauran abokanansa musulmi ko sahabbai dan haka sai suka ga cewa ko akwai wanda su musu fintinkau sai suka hada kai a matsayin su nan a wanda ba su da shi ba su babu abin hannu su bi cudu bayan su suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah ya manzon Allah zahaba ikwanuna ahlul abwal bil ujur wad darajatil muqim au kama qalu sun yi amfani da lafazi in ka duba ruwayoyin hadisan daban-daban cewa abokanan mun nan ahlul amwal masu dukiya sun tafi da daraja mai yawan gaske da kuma darajatul muqim ma'ana daraja ta wahumiya sun tafi da ita darajar da ba sa iya saukowa kai ba ku mai iya cin musu sun riga da sun yi gaba kuma sun kwashe lada gaba da sun yi gaba sun bar mu a baya manzon Allah sai ya ce mene ne yake faruwa suka ce ai gashi nan yusalluna kama nusalli tare da su muke yin sallah a bayan ka kuma wani ma za mu same shi ya riga mu zuwa masallaci waye su mu na kama da su mu suna yin azumin Ramadana da mata su a Ashura duk wani azumin nafila ba a barin su a baya tare da su muke amma ba sai dai manzon Allah wannan abin da suke yin duba matsayin mu na talakawa muna yi waye tasaddaqo da bifuduli amwali su kuma dukiyar su mai falalan suna dauka suna yin sadaka an za a tafi yaki su ne masu kawo ta kubba da wakan hawa da sauransu wanda za a ajiye matsayin guzurin mayaka suna kokari wurin ciyar da addinin Allah gaba da dukiyoyin su bayan duk wannan abin da talaka yake su ma suna yi nan take sai manzo Allah ya ce to bari zan ba ku wata fa'ida sai ya ba su subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ce ku je ku na yi idan kuna yin wannan azkar din za ku wuce da dama daga wanda ba su kai ku ba sannan kuma da shi za ku riski waɗanda suka wuce muku suka yi godiya suka tashi a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ci gaba da samun wannan gara ba sa sun je suna yi to ai ka san su ba wadancan din da ke mutanen gurai sai ku suka ci ciwon faga talakawa abinda suke sun wasu suka cakka tunda su babban burin su shine yanzu ai su shiga aljanna su koma aljannan nan da shedan ya sa sababin sa Allah madaukakin sarki koro mu gidan duniya domin mu yi kodago dan hanyar da za a yi mu koma gidan aljanna sai mun yi aiki tukuru Allah madaukakin sarki ba mu ikon dacewa dan haka sai ya zamo attajirai sun koma suna yi yanzu attajirai sun ci riba uku yusalluna kama nusalli waye su mu da kama nusun waye tasaddaqo da bifuduli amwalihim wala na tasaddaqo kuma waye faduna ma nafaduna suna aikata duk wani abin da muke aikatawa manzon Allah yanzu ya zabi sai suka dawo ya rasulullahi sami'a amwalina sami'a ikwanina ahlul amwali waddusu bima naqum yan uwan mun nan fa masu dukiya da wadata sun ji abin da muke fada su ma yanzu sun kama suna ta yi manzon Allah sai ya ce to sai fa ku yi hakuri yanzu da zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah da yake damkata ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ai wani Allah zai bashi kudin ma amma kudin shi kansa bai ci ba kuma ba zai bayar a ci ba shi bai ci ba kudin bai masa amfani ba kuma kudin bai amfanar da wasu ba to dan haka su wadannan da Allah ya ba su kudi kuma kudin su yake amfanar al'umma to sai ku yi kokarin kuma watakila in an yi sa Allah zai bai muna cikin kudi din sai ya kamanta ko yin nan kafin da su suke shine ma'anan zalika fadlullahi yutihi man yasha shi yasa anan da Allah madaukakin sarki ya kawo maganar yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah shi ke kebance wanda ya zaba ko ya ga dama daga cikin bayinsa da rahmatarsa ya bashi annafta wallahu zul fadlil azim Allah mabocin falala ne mai girma saboda haka bai kamata ba kake sa ido akan abin da wani ya sa ko bai kamata ba kake jin takaici akan abin da wani yake da shi kai bakka da shi in ka kula kai ma ya kamata a ce akwai abin da kake da shi wasu kuma da dama wanda ba su kai ka ba su kuma sun rasa wannan abu abin da wasu kuma suka rasa kai kuma ta yi kana da shi wanda wannan shine misalin tafiyan annabi Musa bin Imran da kuma Khidr wanda Allah ya ce je nemi ilimi a gunsa yayin da suke tafiya suna cikin kogi gaban ruwa bayan ruwa kudu gabar da yamma kudu da arewa ruwa suna cikin ruwan kawai sai wani tsuntsu ya taho a guje ya zo ya sauka bakin kwalakwalansu a cikin jirgin ruwan nasu da ya sauka sai ya tsoma bakinsa a cikin ruwa ya dan zuka sai ya fara ya gudu sai Khidr ya ce wa annabi Musa ya ce kaga abin da tsuntsun nan yayi yace na gani me yayi yace ya zo ya kama bakin jirgin ruwan ne ya kuma sha ruwa ya tashi ya tafi sai ya ce masa kana ganin cewa abin da tsuntsun nan ya diba akwai abin da ya rugo a cikin tekun nan annabi Musa ya ce a sai ya ce to kaman haka ilimin Allah madaukakin sarki yake Allah yana da tarin ilimi ta yadda babu wani wanda ya isa ya mamaye Allah da ilimi gaba daya babu sai sannan kuma haka ya fasale tafsilin ilimin akan bayinsa halittunsa da suke duniya kowa da irin rukuni ko irin kaso da ya bashi na tarin ilimi babu yadda za a yi kuma ce kowa ya mamaye ilimin gaba daya a ce komai in ka taba yana komai ya ji ba zai yi ba dole za a same shi da nagasu a wasu bangare Allah madaukakin sarki da tarin dan haka wallahi shukr da azim ومن اهل الكتاب الله yace daga cikin ahli alkitab nan masu wannan cuta ta hasada in ta amanu bikin dare inda zaka dauki kin dare ka bashi a matsayin ya ajiye maka ayu addihi ilaykum kazo bukata zai dauko kayan kai baka wa minhum man in ta amanu bidinarin akwai kuma wanda nan da zaka dauki kudi kadan wanda ba shi da yawa ka bashi la yu'addihi ilayka in ka bashi fa ya ci ya cinye kenan illa ma dumta alayhi qa'ima sai fa in kai hakuri kai juriyar naciya wurin yawan tambayar sa cewa fa kudin nan da na baka ajiya fa ina da bukatar su me yasa suke irin wannan danyen aiki Allah ya ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil wannan yana faruwa ne saboda sun ce wai babu wani laifi a kansu dan sun cinye dukiyar ummi wanda ba Yahudi ba wai yaquluna ala llahi kaziba wa hum ya'lamun kuma suna kirkiran ƙarya su jingina wa Allah alhali fa suna sani wannan aya abin da take mana nuni akai shine Yahudu suna son kudi yake na abu na biyu bayan suna son kudi wanda dama son kudi kamar yadda muka faɗa tun a ayoyin baya aya ta 14 ya nuna cewa dukkanin halittun Allah bani adama suna buƙatar kudi suna son kudi wato hibbunal mala hubban jamma kowa yana son kudi in ka ji mutum ya ce maka wani ka fi son kudi malamai suka ce raina ka yi saboda ɗabi'ar halittar mu a cikin jinin mu Allah madaukakin sarki ya sanya wannan faɗayin son dukiya din su yana lin nasu hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal kanadiyyal muqantara min zahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'am wal hars zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab hakikanin al'amari shine babu wani dan adam da baya son dukiya ba ko da yace maka baya so sai dai ya fada kawai a lai ban samu a cikin zuciyarsa ba haka bane to saboda haka a yahudu kwadayin su da kudi da yake na abu na biyu cin amanan su game da basu ajiya ko amanan kudi in ka basu amanan kudi za su kai ka su baro in ka basu amanan kudi za su ci shine Allah madaukakin sarki ke gaya mana anan a cikin ahlul kitabi akwai wanda inda zaka dauki a kin dare ka bashi me ake nufi da kin dare kin dare kaman yadda nana Aisha ta fassara tace shine kukiya dubu sau dubu kin dare daya shine kukiya dubu sau dubu mun gane in an ce kin dare shine kukiya dubu sau dubu wato kukiya miliyan daya shi ake nufi da kin dare wanda zaka dauki miliyan daya misali na dalar Amurka ka bashi ko inda zaka dauki miliyan daya na dairar Najeriya ka bashi dubu dari goma kenan ko wanda zaka dauki dubu dari goma ka bashi miliyan daya kenan yu'addihi ilayka ko sisi ba zai dauka ba a ciki in ka zo bukata zai dauki kudin ka ya dawo maka da shi babu halin shi amma ba a cikin su akwai wanda kuma in ta'ammalu bi dinari inda zaka dauki dinari daya dinari din shine kaman kace kwandala daya naira daya ko kaman a yanzu kace naira biyar ko goma misali in ka bashi naira goma la yu'addihi ilayka in ka bashi fa ya ci ya cinye ke zai dawo maka da shi to kaga wannan ba ana fada bane wai da nufin ka karanta kawai ka ji ka ce eh lalle fa halin kitabi akwai masu cin amana tsakani da Allah yasa cikin mutanen ruwan masu irin wannan abu akwai yawa wanda in ka bashi amana akwai wani wanda yake cewa shi kudi ko na aljani ne ko kudin aljani ne in dai idan sai ga kudi to ba zai cinye su duk aljanin abin da zai je akwai wani ma wanda shi da ya manya manya ta kare ina ga bashi da hankali yace kudi ko da mala'ikan mutuwa ne aka kawo masa to mala'ikan mutuwa ko me zai da kudi wai in ka kawo masa kudi ko na wani ne eh in yaso mala'ikan mutuwa ne zo ya kashe shi kaga wanda bai san me yake ba alal hakika cin amana yana daga cikin abubuwan da yake sababawa mutane rashin ci gaba a rayuwa cin amana yana daga cikin abubuwan da yake sanyawa mutane cututtuka masu yawan gaske domin asalin abin da yake kawo mutane lalata a cikin gudanar rayuwarsu shine cin amana din uwansu Allah madaukakin sarki yana gaya mana ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu llaha war rasula wa taqulu amanatukum wa antum ta'lamun ya ku masu imani kada ku ci amanan Allah kada ku ci amanan manzon Allah yin haka zai sa ku ci amanan kawunan ku alhali kuma kuna kallo balo balo kaji mutun yana bugun kirji da cewa shi ko kudin waye aka bashi in da ya shiga hannunsa fa zai ci yanke so daga baya zuwa daidaita to wannan kuskure wato me irin wannan yana jawo kansa fishin Allah wato a kansa yana jawo kansa ne fishin Allah idan kuma Allah madaukakin sarki ya fushi da kai ba za ka wange lafiya zaka wani lafiya, domin yana daga cikin munanan dabi'u da zai sanya mutum ya shiga uku a gidan duniya shine a bashi amana yace, kuma wannan yana daga cikin alamu na suwa na munafiki, alama ce ta munafiki a baka amanan dukiya kai ha'inci ka cinye, to ka shiga cikin sifa daga cikin sifofin munafiki. A kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, alamu na munafiki sai ya kawo yake cewa wai za tu mina ku kana, daga cikin alamun da shi munafiki yake bayyana da shi, in ka bashi amana zai ha'inci, wai za tu mina kana, in ka bashi amana zai ha'inci, to amma shi ko munafiki ina ne makoman sa ne, ko ka san cewa munafiki maciyin amana idan an je ranar lahira su ne a ground floor na wuta, su ne carpet na wuta, su ne floor na ƙasa na wuta, su ne shimfiɗar ƙasa na wuta, du sauran su Fir'auna da Hamana da Namrud da Abu Jahl du suna saman su ne, su shedan ma du suna saman su. Haka Allah madaukakin sarki kuma ya faɗa ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nar, su munafukai su ne a darkin asfal, ma'ana a shimfiɗan ƙasa na wuta. To ta yaya ne za ka yi ƙoƙarin kamanta kanka da munafiki? Kuma wallahi in mutum bai tuba da cin amana, haka zai ƙare ya mutu a matsayin munafiki a jiran lahira, a saka shi a cikin wuta, su Fir'auna suna samun sa'ar da sauka. Ai, ku ka yi asara a ce duk musallolin da ka yi nan ka ƙare, ka tashi a tutar babu. Domin da sallar naka ba tana karbuwa daman da bai kamata a ce ka koyi ɗabi'a ta munafukai ba na cin amana. Yawa, to su waɗancan abin da ya sa sun karɓi kuɗi na wanda baba ya bude ba a hannunsu suke cinyewa, suna faɗan haka a cikin zukatansu kuma har cikin zuciyar abin da suke nufi kenan, laysa alaina fil ummiyina sabil. Kuma wannan ya sanya suke zubar da jinin kowa sauransu. Yawa, an sun tashi kisa a yankin ƙasar Palestine na haka, za ka ga yara ƙanana wanda ko allura ko pil babu a jikinsu, kaga sun buɗe musu wuta suna harbe su kamar kai ne ka fesa shelters a sauran gidanka, ko kaɗan ba sa jin cewa wai suna zubar da jini ɗan adam, saboda sun surutun iya ta'addanci da ƙwarewar surutun amana. To kar ka yarda ka yi koyi da ɗabi'un Yahudu har ya zama kana faɗin maganganu na ƙarya, ko Allah madaukakin sarki alhali kana sanacewar ƙarya kake. Allah ya ce bala man aufa
wanda zai yi amon wannan abin a ranar lahira, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu lahami nabata ala suhuti fannaru aula biha, duk wata tsokar nama guda daya da ta tsiro ta ginu a jikin dan adam a dalilin hanyar haram, to fannaru aula biha, wuta ce ta dace da ita, da wuta za a babbaka shi har sai an cire adadin wannan tsokar nama da yaje ya ciwo ta hanyar dukiyar haram. Kuma rantsuwa da muke kallo ko kuma alƙawari, wasu abubuwa ne wanda da wuri sukan kai mutum su baro. Yawa idan mutum ya lura cewa ai zai iya yi ne wata kunun mubadihi kaumin salihi ne, daga baya wai sai ya kokari ya dawo zaman mutumin kirki. An yi wani lokaci da wani bawan Allah yake ba mu labari da babu kotu a nan, sai an je miso ake yin shari'a. To wani yana da bijiminsa kiwatacce a wannan kasar tamu, sai dan uwansa ya haince shi, ba dan uwa na wanda suke zaune a gari dai, sai ya haince shi ya ce nasa, kuma sai ya zama ya fi shi zalaka, sai ya je ya tattaro mutane suka zama masa shaida. Can an je kotu, aka je alkali, bayan an gama komai sai ya lura fa wannan da gaske yake yi, sai ya ce to sai ya rantse. Ya rantse a kotu ya ce nasa. Alƙali ya ce to shikenan, wacce sai ya hakuri, kuma wanda aka sa ya rantse ne shi ne makareci. Kamar yadda dama a tsari sukan ce albayyinatu ala madda'i limanid da'a wal yaminu ala man ankara. Yawa mai yin bayani shi ne mai kaya, mai claiming cewa nasa ne, shi kuma wanda ya ce a'a shi ne mai yin rantsuwa. To saboda haka shi wannan ya ce nasa ne, shi kuma wancan ya ce a'a mallakinsa ne, to mai inkarin abin shi ya kasa ya rantsi, mai cewa a'a ba na wancan ba ne nasa ne kuma ƙarya yake. Mai ba da labarin ya ce sun baro miso ɗin a hanyar dawowa, kuma a mota ɗaya da lokacin babu wadatar motoci, ba da haka ba da kuma mota ɗin ba za su shiga ba. Sai shigo mota ɗaya suna tahowa, sai kawai wannan ya ce yana jin bawali. Bawali ɗin sai ya sauka. Zai bai tsaya ya sauka can ya je ya tsuguna a jeji. Da ya tsugunan nan, maimakon ya bawalin sai ya zamo kayan cikinsa ne yake fitowa ta duburansa. Shi wancan ɗin ya ce duk fasinjojin motar suna kallo abin ya faru. Wallan ta rama ce ko wannan ne ya kashe shi, ya je ya rantse a kan ƙarya. Allah ya kama shi. Yawa yawanci mutanen da in sun yi irin ko har yanzu ba. In ka kuskura kana rantsuwa domin ka halatta wa kanka dukiyar wasu, to tabbas rantsuwar nan za ta kama ka, kuma munan kafu take wa mutum, ko ka ga ya daidaita ya zama mahaukaci, ko kuma ka gan shi duk abin hannunsa sun ƙare ya koma talaka, tunda so yake dole sai ya yi kuɗi, kuɗi dole ko, to a neman kuɗi dole sai ka koma ko matsiyacin tabbas. Antiri mutum zai koma ya zama ba shi da komai, to wancan ya yi rantsuwa domin ya kwace dukiyar wasu. Allah madaukakin sarki kuma ya kama shi a dalilin wannan rantsuwa, a ranar da ya rantsuwa a ranar ya mutu, duk ya kasa yadda kayan cikinsa. Wannan wani irin masifa ce. Dan haka Allah madaukakin sarki ya ce bala abun ba haka yake ba, man aufa bi ahadihi, duk wanda ya cika alƙawarinsa wattaka ya zama mai tsoron Allah, fa inna Allah yuhibbul muttaqin, Allah yana son bayan masu tsoron Allah. Wato ka zama mai tsoron Allah koyaushe, tsoron Allah ga yi shi ne zai fishe ka. Akwai riba da mutum yake samu idan ya zama yana jin tsoron Allah, abu da dama in suka ci kurkuɗe maka matukan kana tsoron Allah, to Allah madaukakin sarki zai kubutar da kai. In kana karanta alkurani za ka fahimci wannan. Allah madaukakin sarki ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, idan mutum ya zama mai yawan takawa ne, mai tsoron Allah ne, yana kiyaye dokokin Allah, Allah zai saba masa mafita. Ba iya mafita ba, bayan ya samu mafitan Allah sai ya ce wa rizquhu min haisu la yahtasib, Allah zai bashi wadata da arziki ta yadda bai tsammani ba. Ba kai zato ba, kawai sai ka ga kudi suna ta zuwa maka, duk abin da ka taba sai ka ga kudi suna ta dindinkuwa. Da wannan akwai labarin ruka hikayoyi da malamai kan kawo ga riban mai tsoron Allah. A nan yankin kasar Saudiya, dake Saudiya tana da girma, wani bawan Allah ya auri wata mata Balarabiya, ‘yar uwarsa Balarabi ne shi, suna zaune zaman aure. To kuma shi mutum ne mai matsakaicin kudi ba shi da wadata sai ɗan uwan matan suka shiga wata larura ta bukata ta kudi to matan sai ta ga yawa mijin nata tana son ya bata aran riyal 30,000 za ta dawo masa da shi wanda kuma a ɗabi'ance kamata yayi matarka duk abin da ta nema a gunka ka bata tare da cewa ko kuma kai ma an kane mata baka kuna rancece ne a tsakanin ku na taimakon juna tare da cewa wasu mun sun rance kayan dukiyar matan su kusan cinye kenan ku ba za su wasu ba wasu kuma idan sun bai matan su ba sun san matan ba za su dawo da shi ba hannun dukiyar ta tafi kenan to amma abin mamaki na su wannan ma'aurata guda biyu da ta nema shi bai da wadatar da zai iya bata ariyar 30,000 amma tunda ta bukata da karfin haliyance bubbuga ya sayar da wasu abubuwan sai ya hada ya tarkata ya bata sai suka ci gaba da gwagwarmaya rayuwa kuma a haka ita kuma ta je ta biya bukatun yan uwanta da wannan riyal 30,000 din to yadda dai labarin yake shine bayan wani lokaci ta kada ta nemi kudi koda da kadan kadan ta biya shi a biya gagara sai tana da wani fegin ta na gado fegin nan da takardun fegin an yi wa fegin kudi riyal 29,000 ko kuma 32,000 yawa kudi biyu kamar yadda yan abin nan dillalai suke riyal 29,000 ko riyal 32,000 sai ta ce masa to gashi an yi fegi na kudi ka rike wannan ya zama na fita daga wannan wato sa tarnaki da nake ciki na ciwon naci bashi mai gida na kasa biyansa mata kun ji ba wata mace mai zuciya ta fita a tarnakin ta ci bashin mai gida ta kasa biyansa don haka rike fegi na matsayin riyal 30,000 ɗinka da na karba sai ce mata a wance rike ki bari sannu a hankali ko da riyal ɗaya ne ma ki bani ai muna tare ta ce a ita kawai kullun da shi take kwana da shi take tashi kaji baiwan Allah kullun wannan abin yana ranta ta kasa biyan wannan bashi to yanzu ina ga mutanen mu wanda da gangan zai je gun kai karbi bashi da gangan wallahi akwai mutumin da ya zo guna ya karbi bashi wannan har gobe na tashi misali wannan abin ba na mantawa kaya ya zo ya saya na ɗauka na bashi ya biya wasu kuɗin sai kuɗi suka rage sai ya ce mun to yanzu malam zan ci ran juma'a ranar laraba ne sai ya ce ran juma'a in na zo zan kawo maka kuɗinka shi kenan da juma'a ta yi ya zo ya yi siyayya normal kuma yadda ya saba yi ya ɗauki kuɗi na ya bani amma fa wancan kuɗin ko bai bayar ba sai na kyale shi ce bari mu ga gudun ruwansa an saba ladi ne tunda dan yawancin kwana biyu ku sai ka ga ya dawo sai zo sake yin siyayya ya ɗauki kuɗi na ya bani sai na ce masa wani akwai kuɗi fa ka tuna sati ne ya gabata kace ba ran juma'a da ta gabata kenan in ta zo za ka bani sai ya ce ai malam ce maka ne sai ran juma'a yanzu ka bari sai ran juma'a dan ce masa to shikenan da juma'a ta zagayo sai bai zo ba sai ran asabar da ya dawo zo ya sai ya yi biya ni kuɗi na ce ka dai manta da kuɗin da nake binka sai ya ce ya bai manta ba amma ce ban yi sai ran juma'a sai na fahimci wato shi wanda yana nufin sai ran juma'a sai ranar alkiyama kenan wallahi har yanzu bai biya ni kuɗin har yanzu wallahi tallahi ka bu kaman wasan kwaikwayo sai ran juma'a wato shi yanzu ya yi da ranar juma'a ne mu kuɗi na agonsa kuma wallahi ba zan ya kai masa tunda shi da kansa ya ayyana ba wai babu bane ya hana shi kan zo ya siyayya kuma ya dauka na manta da wancan abu tunda na tuna masa sau ɗaya su biyu ban yadda na kara tuna masa na uku ba tunda a na ukun ya ce min ai na ce maka sai ran juma'a in ce to Allah ya kai juma'a mu ji a haka ne to kaga ita wannan mata bashin mijinta ta ce kuma hakika ana iya samun matsaloli da ba a cikin gida a zamantakewa miji ko mata ɗaya ya ci bashin ɗaya to amma ita ta kasa nutsuwa da wannan bashin saboda bashi masifa ne yana hada mutum nutsuwa a cikin kabarin sa in ya mutu a farko-farkon musulunci kamar manzon Allah baya yin sallah wa gawa da ake binta bashi baya yin sallah wa gawa in an zo zai ce hal ala sahibukum daynun shin wannan abokin naku akwai bashi a kansa in sun ce fa yaquluna na'am in sun ce eh sai ya ce sallu ala sahibukum kuje ku yi masa sallah ni ba zan sallaci gawa da ake binta bashi ba domin ba na so roƙi Allah abin da Allah ba zai bayar ba saboda Allah ba zai yafe masa ba bashin da ya ce da dan uwansa sai don an biya masa ya taba zuwa zai yi sallah ma wani har manzon Allah ya tsaya zai sallah sai ya tuna ya ce shin wannan ana bin sa bashi ne suka ce eh nawa ne aka ce dinare dirhami biyu dirhami biyu dirhami biyu sai ce tukui sallah abokin ni ba sa masa sallah ba sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce manzon Allah dirhamani alayya na dauki nauyin wannan bashin dirhami biyu zan biya masa shi sahabin yana faɗa ya ce wallahi manzon Allah kullum muka da shi bayan wannan rana sai ya tambaye ni wane ne nace na sai ya ce ma fa'alta bi dirhamani miya ya kai ne da dirhami biyu da ka dauki bashi na dan uwanka da rai wa sallah yace har sai da na fara wasan kuya da manzon Allah bana so mu ido biyu da shi saboda na gagara samun kuɗin da zan biya wannan dirhami biyu din har sai daga ƙarshe da kyar na samu na biya bayan na biya kuma sai na dinka yin rawan kafa ta yadda manzon Allah zai gane tambaye ni dirhami biyu din sai kace ku suka hada da shi yace ya kai da dirhami biyu ware da kace ka dauki da biya sai yace wallahi na samu na biya manzon Allah ai kwana biyu da suka wuce na samu na biya sai manzon Allah yace al'ana a yanzu ne ya samu sauki a gabansa yanzu ne ya samu sauki to ba haka kawai kace bashi kuma ka mutu ba ka kallon cewa ko raban gado aka zo yi ba a yadda a raba gadon sai an biya wa mamaci bashi da ake binsa dan ka gane bashi yana da hatsarin gaske wannan baiwar Allah tana da kusanci ne ga malamai wallahi alam ta san hatsari da illan bashi dan haka sai ta ce ke filin sai ya ce to shikenan ya karbi takardun fili ana nan mai aukuwa sai ta auku tsakanin su bi ma'ana saki sai ya sake ta misali ka dauka kaman shi dan misaure misali sai ya zo dan ban aiki sai ya aure ta a dan ban kuma fegin nata a dan ban dan yake to yanzu kuma da ya sake ta kuma sai dalili yasa zai koma bisa wurin su misali sai koma bisa ko azari ko dai kwatasku ko dai wani gari haka ya bar garin sai ya koma wani gari daban ya je yana zaune sai irin aikace nan na fada da birnin Makka ya zo sai ya biyo ta gefen yadda filin sa yake sai ya zama za a yi titi babba yanzu filin ya dawo kan titi amma dai ba za a taɓa filin ba sai wasu suka ga cewa ke ga wani fili ba suka bincika sai aka ce ai na wane ne yanzu haka baya nan shi kuma dan a tsarin Saudiya shine idan wannan plotin naka ne yana da database din su na filaye in an je aka saka akwai lambar plotin ana sakawa da sunan ka da komai zai fito da lambar wayan ka da duk wasu bayanai naka aka saka shi kenan fito suka nemi lambar waya suka kira shi cewa ga wani plotin ka a wuri kaza mun gani kuma muna buƙatar za mu saya in har zaka sayar mana muna buƙatar za mu saye shi dirhami a riyal 200 ta yin farko to shi kuma tunda yayi zaman arziki da mutanen dan ba misali ina dawo mana da abun gida sai ya bugo ya bauna abokin sa wani ina da plotin na a wuri kaza misali kamar unguwar Tudun Wada ko kuma ya ka sai ko kuwa ce unguwar Sabo ko ya faɗi dai wata unguwa eh ka je ka akwai filoti na a daidai wuri kaza mai lamba kaza kaje ka duba ka ga ya farashin sa da yaje duba sai kawai kafin ma sai ya buga masa ya ce wani eh to fa ka gode wa Allah domin arziki ya zo maka ya ce me ya faru sai ya ce ai wannan aiki ne gagari mai biyo ta gurin yanzu fegin ya dawo kan hanya wanda da yana lu saboda haka yanzu wannan filotin naka kudin sa zai kai riyal 500 yace dubu nawa yace 500 yace to na wakilta ka zan turo maka da takardu ya tura takardu ka sayar kawai ya sayar ya tura masa kudin sa ta banki rujuk kudi suka shigo ya ga kudi fa kamar wasa to almuhim dai shine wancan mata da ta ji tsoron Allah akan bashi da ta karba na mijinta tana zaune ta mamanta tana gidansu sai ya dauki waya ba waya wannan ba dan lokacin babu waya landline ya danna tarho wayan tangara ko ya buga lamban gidansu yana buga wanda malamin da yake bada labari yace kaga a har sun rabu ma lamban gidansu yana kansa saboda an yi zaman arziki kawai rabuwar auren ne da yazo ya buga waya aka dauka wasu a gidansu ka dauka kuma haifiyarta ko wata wancan kwatar da aka ce tana a bata waya aka bata kan tarho ta karba suka gaisa wane ne suka dan yi rahan su kin tuna floating ki mai lamba kaza tace eh ce to fa yanzu wani abu kana ziki ya samu tace wannan kai an riga da mun gama da kai ni na riga da na cire shi ai na biyar maka ne a madadin kudin da na karanta a gurin ka na kasa biyan ka sai ce to ai su ba wannan magana ake yi ba ke abin da kika karanta a gona riyal 30 kuma kin bani plotting ki akan 2030 mun yi kakara kenan alhali kin a lokacin ma da ba an yi masa farashi hawa biyu 29.32 sai kika dauki tsakiya 30 kin cire bihun kai ne to saboda haka yanzu an sayar da plotting ya ga mata hakikanin abin da aka sayar da plotting saboda haka yanzu ki bada account din banki ni ma zan baki wanda ka sauka wannan kudi aka ce abin da ya tura mata riyal 1000 riyal 1000 man taraka shay'an lillah aw wadahu Allah khairan minhu duk wanda ya bar wani abu dan tsoron Allah to Allah zai miyar masa da gurbi wannan abin da tsoron Allah ya sa ya bar shi din ninkin baninkin sa riyal din ta 30 ya zama sa uku har da kai har da goma kware da gaske ya zama ninki uku ninki uku da 1/3 kudin da shi ne asalin kudin plotin nata tsoron Allah ta haifar mata da wannan to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce bala man aufa bi ahadihi duk wanda ya cika alƙawarin sa wattaka ya zama mai takawa fa inna allaha yuhibbul muttaqina Allah madaukakin sarki yana son bayinsa masu takawa yana son bayinsa masu takawa ya Allah muna roƙon ka azurta mu da takawa kuma nan ya kamata mu dakata saboda kullum lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya sa dukkan mu yi tarayya a cikin lada abinda muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara da addu'an ya cire fahimtar kurakuren a cikin zakatun mu insha Allah gobe zamu ci gaba da gaida muka tsaya akwai tambaya ko ƙarin bayani